نحمد كلامك الجلال والإكرام على ما كمل سلما من سيد الإسلام ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسان الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى وصحبه ومن سن بسنته وحده في هديه إلى يوم لا يؤمن ولا بلوغ إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وأجارنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا لوكا سيد أكي الكوري na gabatar da wannan katafariyar ainihin walima wadda take ƙarƙashin sunna ta Manzo sallallahu alaihi wasallam, wadda wannan manyan malami za su gabatar mana da su shi ne ainihin imam na masallacin Albani da kuma na Umar a bisa gudanarwar su. Za a gabatar da wannan ainihin wato ma'ana wahaza abinda muke fata Allah ya sa a fara lafiya a gama lafiya, kuma abubuwan nan da za a faɗakar da mu a tunatar da mu Ubangiji Allah ya sa su amfane mu. Allah ya sa kar mu shi ne kurum mun ji sun mutu, wato mun ji kuma mun yi amfani da abinda muka ji. Lau da haka wannan aure Allah ya sa albarka cikin su, Ubangiji Allah ya albarkace shi dukkan sauran aurorika waɗanda suke ainihin ƙarƙashin ma'aurata da tsofaffin aure da sababbin aure, to duka dai Allah ya sa albarka a ciki. Ubangiji Allah ya sa a cikin rabawa wanda ainihin ake fuskanta wajen al'amura da aure. Saboda haka insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu a miƙa ainihin abin magana an zoro don gabatar da ainihin wato ma'ana wannan sabon wani da ya dawo.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan jaddada mu da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin kaddararsa ya haɗa mu a wannan masallaci a nan King's Road kenan ko a Muciya a Sabon Gari, wato ƙaramar hukumar Sabon Gari a Najeriya. Kamar yadda malaminmu kuma uba gare mu Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon kwana masu albarka ya yi wa zuri'ansa albarka, ya bayyana cewa sakamako ne na walima na aure da Allah ya azurta ɗaya daga cikin matanmu na wannan ainihin wato yanki, ɗan uwanmu, abokinmu, likitanmu ko Dr. Abubakar ko Sadiq Abdullahi, Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin auratayya wanda in yi wato aka yi da nasa ɗin. sakamakon aure ne tsakaninsa da amaryarsa malama Maimuna. Muna addu'a kamar da sharaf musulunci ta karantar da mu, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khairi. Wannan taro sai aka yi wato tsara cewa mu tunatar da ƴan uwa game da samun kyakkyawan zamantakewa na aure. Sai ya zama maudu'in tattaunawar yana da alaƙa kwarai da dalilin da ya haɗa wannan ainihin wato taron, sannan kuma ya zama wato guziri ga shi aure na ko ya zama guziri ga su ma'auratan angulo da amaryarsa da kuma mu sauran al'umma, domin babu shakka buƙatuwar samun ingancin zamantakewa aure abu ne wanda dukkan al'umma sun san muhimmancinsa. Da haka ake samun nagartaccen gida, da haka ake samun ƴaƴa da ake alfahari da su, da haka su ma ƴaƴan suke alfahari da iyaye, da haka al'umma da mujtama namu yake ingantuwa. Ba shi kaga irin wannan maudu'i ne wanda yake buƙatar a samu malamai waɗanda suke da wato khibra akan wannan al'amari. Shi yasa alhamdulillah da Allah ya kaddari wannan zama ya samu albarkatuwan malamin namu wanda kun ga su iyaye ne, da haka za su yi mana bayani ta fuskar shari'a da kuma ta fuskar rayuwa, domin al'amarin zamantakewa yana buƙatar experience. To babu wanda kuma zai gaya maka kamar waɗanda suke iyaye a gare mu. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. A cikin ɗan mintuna da ni zan yi gabatarwa, dan ni gabatarwa zan yi, kun ga malamai hagu da dama na ko malaminmu Malam Umar Abubakar marmara hafizahullahu wal'ahu yana tare da mu, wanda insha Allah shi ma zai mana bayani a ƙarƙashin wannan gaba. A gurguje, idan aka ce aure al-zawaj, kalma ce ta Larabci wanda yake nufin gamayya ko haɗa abu, wato az-zawaj shi ne suke cewa abin da yake hukunta irtibatu shay'i bi shay'i, a haɗa wani abu da wani abu, wanda duk inda aka je ma'anan da yake fitarwa kenan. Za a samu ainihin wato miji ne a haɗa shi da matar da za su zauna zama ainihin wato tarayya a bisa haccen addinin musulunci. Wannan aure ya samo asali ne daga abinda Allah mahaliccinmu ya shar'anta mana a cikin Alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Daga cikin ayoyin Allah shine Allah maɗaukakin sarki ya halicci wato abin gamayyanku, yanzu kamar yadda muka ce kalmar zawaj haɗa abu ko wa abinda aka yi wato gane ku tare, Allah ya halitta muku shine daga jikinku. Malamai sun yi bayani na hikimar da ke ƙarƙashin wannan aya. Daga ciki suka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi wato girmama ɗan adam, shi yasa ya tsara cewa wanda za su yi rayuwar zaman tare ya zama daga jinsin irin ka ne. Da Allah ya ga dama sai ya kaddara cewa ɗan adam ya rinka auren dabbobi. Kaga wannan ya sauko daga martabarsa na wato ɗan adam, da Allah yake cewa laqad karramna bani adam. Amma saboda falalan Allah da lutufinsa sai ya tsara cewa daga cikin jinsin irin ka, da haka abubuwan da ya bambanta tsakaninka da ita matarka wasu abubuwa ne da ke bambanta tsakanin namiji da mace, amma irin yadda kake haka ita ma take. Wannan zai ba da fahimta da tsarin zamantakewa wanda za a iya yi wato yi shi cikin nagarta da kwanciyar hankali. Domin kamar yadda muka ce ka kaddara, inda Allah maɗaukakin sarki ya tsara cewa ɗan adam ya auri wani jinsi da ba shi ba, to ka fara tunanin ta yaya ma za a rinka tattaunawa matukuna. Ko an zo mu'amala aure ta yaya za a damkar da juna, a ce ɗan adam yana auren jaka misali Allah ya kiyaye. Duk sanda kake buƙatar jaka ya za ka kira ta, kaga akwai aiki. Amma sai Allah ya yi halittar irinka daga farkon halitta na yi wato annabi Adam, to shi ne ma'anar an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah ya halitti wato daga jikinku ainihin wato matekunku. Sai malamai suka ce har ila yau da Allah madaukakin sai ya ce min anfusikum, ina so mu fara fitar mana da hikimar wato hanyoyin samun ingancin zaman aure ko zama lafiya a gidajen aure daga wannan aya. Allah ya ce ka bibi wanda aka ce ka aura din daga jikinka ne, ma'ana ɗa namiji shi ne ainihin wato jinsin annabi Adam, ko daga jikin shi sai Allah ya tsakuro ita Hawwa'u wacce ta zame mata gare shi. Kenan ashe ɓangaren jikin shi ne Hawwa'u ɗin, an fahimta ko? Ma'ana duk sanda yake ganin matar shi to ya tuna cewa wani ɓangare ne na jikin shi, kamar yadda kake ganin hannunka ko ƙafanka ko kanka ko cikinka, to haka za ka kalli wannan matar. Don girman Allah idan mutum ya ɗauki matar shi a irin wannan matsayi zai rinƙa yin wani abu na cutar da ita? Domin yanzu yadda kake da hannun nan naka, ko da rashin lafiya hannun ke yi ba za ka guntule shi ka yadda shi ba, sai naka nemi magani ko saboda ɓangaren jikinka ne. To ita ma matar ɓangare ce daga gare ka, da haka mai tsayar da kanki yana da matuƙar muhimmanci wajen hanyoyin samun zamantakewa. Wannan zai sa wasu abubuwa da muke yi da ke kawo saɓani a zamantakewar aure to in Allah ya ja za mu rage shi ko kuma mu bar shi gaba ɗaya. Don ka tuna cewa wannan dinnan ɓangare na jikina ne, to bai kamata in cutar da ɓangaren jikina da kaina ba, kuma an fahimta ko? To shi ne Allah ya ce min anfusikum sai ce azwaja. To meye hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wannan alaƙar ya yi irin wannan gamayyar? Sai ce litaskunu ilaiha, domin ku samu wurin samun natsuwa. Wannan na daga cikin hikima mafi girma da yake sa ake yin aure. Duk inda ɗa namiji yake to yana buƙatar inda zai rinƙa samun natsuwa, to babu inda ɗa namiji zai samu natsuwa kamar ainihin wato matar shi, kamar wajen matar shi. Jama'a gane wannan da ke ku, domin Allah ce wai min anfusikum sai ce azwajan, ku kiyaye, ba a ce matan banza ba, ba a ce matan anguwa ba, ba a ce ainihin wato karuwan gari ba, a azwajan ma'ana wadda aka haɗa ka da ita a matsayin abokiyar gamar rayuwanka, to a kanta kawai za ka iya samun wannan natsuwa. Shi yasa ka duba da kyau ka gani duk inda mutum ya je ya samu wata mata da ba matar shi ta aure ba, da ba matar shi ta sunna ba, irin kwanciyar hankalin da ake samu tare da matar aure ba a samu tare da ita, tare da cewa ba abin da ya bambanta su, ita ma mace ce wannan ma mace ce, ita ma tana da ƙafafu biyu wannan ma na da ƙafafu biyu, duk abin da ɗaya mace na da shi wannan na da shi wancan na da shi. To me yasa ba ka samu wannan natsuwa da kwanciyar hankalin? Shi ne saboda ba a yi wannan haɗaka da shari'a ta ce a yi na aure ba, da haka akwai siri na samun kwanciyar hankali a cikin aure, sannan matar da aka aura maka a jikinta kawai za ka samu wannan natsuwa. Kuma ana fahimta ko? Sannan ka duba har ila yau inda za ka gane wannan irin natsuwa da kwanciyar hankali. Duk wanda aka ce yau an ɗora mishi aure da wanci, to gobe da safe za ka ga cikin wato alfahari da izza zai ɗauko ta a bayan babur suna yawo a cikin anguwanni, mutane kuma suna gaishe su na cewa ango ango Allah ba da zubar da aka nemo aka bai. Amma mutum ya dauko matar banza fa zai iya biyowa ta anguwan su? Sai dai ya ce waya, kuma duk inda aka gan shi shike na yawo kan shi tabo, za a ce mutumin banza ne mara mutunci ne, in ya zo neman aure a gidan kuma ba za a ba shi ba, za a ce ne yake yawo da matan mutane a gani, aka nemo ba ka ba, kaga babu wannan sakina. To ina son mu gane ashe aure dalili ne na samun natsuwa, to amma lil'asafi shadid me yasa auratayyar mu a yau musamman mu al'ummar musulmai, musamman mu al'umma da muke rayuwa a arewacin ƙasar nan, musamman mu al'umma Hausa Fulani yake juyewa daga samun natsuwa zuwa tashin hankali. Haka kenan mun baro shiri kenan tun rani, domin ne waɗannan shirye-shiryen su ne za mu yi insha Allah. Sai Allah yake cewa wa ja'ala bainakum mawadda, sannan muka sanya ƙauna a tsakaninku. Wannan na daga cikin point number one daga cikin abin da ke samar da zama lafiya a gidan aure, shi ne dole sai an nuna wa juna ƙauna, domin ƙaunan nan shi ne sirrin da Allah ya sanya a tsakani har ya zama wato namiji zai iya samun natsuwa tare da matarsa. da aka sai ka duba wannan kaunar da kuka faro rayuwarku da shi, shin kun ci gaba da nuna irin wannan kaunar har yanzu? Inda gizo ke saka kenan. Da daban mukan kare kaunarmu ne a wajen aure, daga sanda aka daura aure aka dan yi na wasu makonni ko watanni ko shekaru shikenan sai a manta da su, a daina wannan soyayya. Kuskure ne wannan jama'a babba, wajibi ma'aurata, domin a duniya ba wanda ya kamata ka nuna wa kauna kamar wanda kuke an yi wato kwanciya a kan shimfiɗa ɗaya tare da ita. Jama'a na fahimta ko? Hatta irin kauna da yake tsakanin iyaye da ƴaƴa ke ya bambanta da irin kaunan da yake tsakanin miji da mata. Haka ne ko ba haka bane? Yanzu akwai waɗanda da yawa a cikinmu nan, kila ƙuninmu yau ɗin nan tun daga safe har yanzu ba mu ga iyayenmu ba, kuma suna raye ba wai sun mutu ba. Mahaifinmu bai ganmu ba, mahaifinmu ba ta ganmu ba, suna nan muna nan kuma muna gari ɗaya ba wai gari daban-daban ba. Kuma wasunmu in Allah ya yarda har gobe da safe ba za su ganmu ba nan, a ba ma ta kafa sai ka koma gari ta. Kuma ana fahimtar irin alaƙar da yake tsakanin miji da mata ko? Don haka sai Allah maɗaukakin sarki ce wannan kauna yana daga cikin sirrin da yake samar da zama lafiya. Don aka ce kauna ƴan uwa masu albarka, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fassara a cikin hadisin sa da yake cewa tazawwaju fi alwujud alwulud, idan za ku yi aure ku auri matan da kuke kaunan su ne suke kaunan ku. Wannan kaunar jama'a a san da ake yin shi kafin a daura aure, ka tuna ya taba hana ka bacci? Ka tuna ya taba sa ka hawaye? Haka ne kuma haka bane? Ka tuna ya taba sa ka sha dukan ruwa? Ka sha dukan ya wanda bai aure ba kila yanzu shi yana nuna ta wannan wahalar ko? Allah ya fitar da mu lafiya duka. Ma'ana kaunan nan ne yake kawo irin wannan. Sai ka ga mutum yana ta yin wata abubuwa har a fara tunanin kowa da ya zare ne, ba zarewa ba ne tsakanin shi mijin da matar, shi yana wahala ita ma tana wahala saboda akwai kauna a tsakani. Wannan kaunan ne ta yake jawo har wasu ƴaƴan su bijire wa maganar iyayensu, saboda ta ga wanda take kauna shi ma ya ga wanda yake kaunanta. Iyayenta na ce mata a'a mu fa mun samu miki wani, amma yana cewa wallahi ni ba gaskiya ni ban yarda da wannan ba. Haka ne ko ba haka bane? Me yasa saboda akwai wannan kaunar? To me zai sa irin wanda kuka yi irin wannan soyayya da kauna a tsakanin juna yau sai kuma a wayi gari a ce kuna jifar juna da takalmi? Tana cewa shin yanar iska, ita ma tana cewa mutumin farka mutumin ofi, kada ka samu matsala. Jama'a na fahimta ko? Da haka wajibi wannan kaunar sai ya zama wanzacce, wato ba wanda za a yi na wani fiya lokaci ba. Wata rana an samu ɗaya daga cikin malumanmu yana mana irin wannan faɗakarwa da tattaunawa, shi ke waɗanda muke da auratayya a tsakaninmu yanzu haka kamar yadda muke zaunen nan, dukkanmu mu yi tunani yaushe rabon da ka nuna wa matarka kana ƙaunanta irin yadda kuka yi kafin ku yi aure? Ita ma ce da babban da ke maka haka. Na san da dama a lokacin da muke aiki wato soyayya a wajen aure, wasu muna kaiwa ƙarfe ukun dare ba ma bacci saboda muna tattaunawa tsakanin ma irin tattaunawa na ma'aurata ko? To amma yau ga ta da ta, amma sai ku kwana ba wanda ya magana da wani, ba ku kuna nan akwai dalili? Jama'a ana fahimta ko? To me yake kawo wannan? Shi ne rashin kama waɗannan hanyoyi da ke samar da zama lafiya da ingancin aure. Za mu zo mu ji saɓani is obvious, wato al'amari ne wanda ba za a taɓa iya raba shi da rayuwar ɗan adam ba, domin Allah a cikin Alƙur'ani ya tabbatar mana da wannan. Yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, rayuwa nan adam ba za ku gushe ba suna samun saɓani. Daga cikin saɓanin ku dubi yadda muke zaunen nan, duk kayan da muka sa ba iri ɗaya ba. Ma'ana shi ne dalilin saɓanin, tunaninmu ba zai zama iri ɗaya ba, fahimtarmu ba zai zama iri ɗaya ba. To dole wani abin da zuciya na ke so na wanda ba zai so shi ba, to ina kuma ga wanda kuke tare? So ka sa ran dama dole za a samu saɓani, amma an samu saɓanin sai ka bi hanyoyin da shari'a ta ajiye maka wajen a magance wannan saɓani. Sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasiru, mun sanya sashinku su zama ku suna da sashi. Allah na sani gwada haƙurinmu ne. Za mu zo mu ji wannan shi ne makamashi na biyu, haƙuri. Bayan ƙauna da muke magana a kai ko? To dole sai mutum yana da haƙuri. wannan shine sirrin da yake sa a samu zama lafiya. Alhamdulillah iyayenmu da kakanninmu zaka ga dukkanmu nan muna alfahari da su, domin mun taso mun gansu tare, muka ga suka shekara da shekaru tare, mu ma har muka girma muka yi aure duk suna tare. Menene sirrin wannan tarayyar nasu? Shine hakuri. Irin hakurin da mu matasan zamani ba ma iya yi kenan. Shi yasa mutum ba a je ko ina ba, wani ma yaro ake da shi jariri aka haife shi bai ma fara wato zaman kanshi ta hanyar yayi ba, amma za ka ga an samu saɓani an rabu tsakanin ma'auratan. Inda iyayenmu irin haka suka yi, ba za mu yi alfahari da su yau kamar yadda muke alfahari da su ba. Jama'a kun ji wannan da kyau ko? Sai ka ga uwayenmu sun shekara 40, shekara 50. Wannan ya nuna duk tsawon shekaru 50 nan ba su samu saɓani ba? A'a sun samu, amma sun yi amfani da waɗannan makamashin ne sai ya wanzar da zamantakewar aure. Allah ya sa mu dace. To Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan sai ce wa rahma, mun sanya ƙauna a tsakaninku sannan da jin ƙai. Kun dai daga cikin hanyoyin da ake samun zama lafiya a gidajen aure, dole sai mun nuna wa juna jin ƙai da tausayi. Sai mun gane cewa kowannenmu to tara muke ba mu cika goma ba, sai wasu mu ma ba mu kai tara ba, mu ɗauka a haka. To duk wanda ka sa ran cewa dama is not perfect, to yau ko gobe zai yi abin da bai kamata ba, to idan ya yi ta yaya za ka mu'amalance shi? Shi ne ka ji tausayin shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na abin koyi mu ya nuna mana wannan misalin a aikace a rayuwar da ya yi tsakanin shi da iyalan shi. A gidan manzon Allah ba an samu saɓani tsakanin manzon Allah da matan shi? Kadan akwai gidan da ya kamata a ce babu saɓani barin gidan manzon Allah ne, amma shi da kanshi a gidan shi an samu. To ta yaya wannan saɓani ya zama bai tasiri ba? Shine manzo Allah yana nuna musu tausayi da jin kai. Shine idan suka yi mai wani abu ya ɓata rai, suka ji ya ce laqad uziya Musa akthara ko akbar min zalika fasabara, an cutar da Musa sama da abin da ku kuke min dinna, amma annabi Musa ya haƙuri, haka ni ma zan yi haƙuri. Sai annabi ya kau da kai sai ya yi kaman ba a yi ba, kafin ya zo ya dauke abin ya wuce. Dama shaitan shine babban maciyin da yake kawo wannan saɓani tsakanin ma'aurata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam, shaytan na kewaye jikin nan namu duk inda jini yake shiga wallahi shaytan na ratsawa. To kana ganin wannan babban makin zai kyale mu? Kuma Allah yake inna shaytana yakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa, shaytan makin ku ne zaka kulke shi makin. To kiyaye mafi girma da shaytan yake samar wa dan adam shine kiyaye tsakanin miji da mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake diggan in ya waye shaitan babba Iblis kenan yana da karaga a kan teku, sai kira kananan shaitanu rundunan shi kenan ko? Ala inna hizba shaitan, sai tattara su sai ce to yau gari ya waye, ina son kowa ya je farna. Duk wanda ya farna mafi girma in aka jawo an jima da yamma zan kara mishi matsayi, zan nada mishi sarauta. Me kake tunani? Kananan shaitanin nan sai su bazama, wannan ya je ya sa wannan ya sha giya, wannan ya je ya sa wannan ya yi zina, wannan ya je ya sa wannan su yi rigima, wani ya ci riba, wani ya cuci al'umma a kasuwancin shi, wani ya algutu, duka sai su yi waɗannan abubuwan. Wani kuma sai ya je ya sa saɓani tsakanin ma'aurata, in suka dawo da yamma yanzu sai shaitan ya rinka bibiyar sawu yana jin labarin me kuka aikata, sai wannan ya ce na sa wani ya je ya sha giya, sai ya gwasi da shi ya ce dan ya ta fitar dan ya sha giya, gobe ya ce Allah ya tuba, Allah ya ce mishi zai samu gafara. Allah ne kai ku tuba, shan giya da yake ɗaya daga cikin kabira ni kada irin zuru, amma ka ji shi dan ya nuna ba kai komai ba, me kake tunanin gobe ya koma zai yi sama da haka? Wannan yace na je na sa wani ya yi zina, shi ma ya gwasi da shi. Maza Allah ya ce har sai an samu wanda ya ce ni kam na je na shiga tsakanin ma'aurata ne, sai ya bada kunnin saurari sai ce madalla da kai, sai me ya faru? Sai ce na je na ta ingiza mijin ina zuga matar, ina zuga matar har sai da saɓani ya kamari a tsakanin su. Kai in takaita maka ya babban karkaji, ban bar gidan ba sai da na tabbatar sun raba auren tsakanin su, sai da mijin ya tafi da. Maza Allah ya ce sai shi Iblis ya ce anta madalla da kai, madalla da kai, matsofusa sai ya naɗa maka sarauta. Jama'a ku ji fa, wani karna ce dan ya fito kenan shine nama yuridu shaytani ay yuqa bainakum al'adawa wal baghda fil khamr wal mai abinda shi dan yake so mafi girma shine ya saka sabani a tsakankaninku ashe kaga shine Allah karshen ayat ce fa hal antum muntahu za ku hankalta kuwa da haka miji dole kai hakuri da matanka ke ma mata dole ki hakuri da miji ku ji tausayin juna wannan zai sa ku rinka kauda kai daga abubuwan da junanku suke yi na yin wato gazawa da yin wato a kurakurai Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki a karshen ayat sai yake inna fi dalika la ayatin liqawmin yatafakkarun a cikin wannan bayanin da muka gabatar to akwai abin lura amma ga masu zurfin tunani yanzu ka duba ayar nan mun saba ji malaman mu na karantar da mu amma dan abubuwan da muka faɗi yanzu kaga kowa inda zai yi tunani akai zai gane cewa akwai sakon da ya kamata ya dauka shi to shine Allah yake bi qaumin yatafakkaru ga masu zurfin tunani aka faɗi wannan ɗan takaitaccen bayanin jama'a an kunta wannan da ko kun buga mana wani misali na karshe saboda yayin lokacin da malamai na zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka sani ya aura daga ainihin wato a matan sahabban shi ko ma'ana ayyan su mata annabi ya aura daga gare su ya aure yar Abu Bakar ya aure yar gidan Umar ya aure sauran ummatul mu'minina ridwanullahi alaihi wa alihi sannan shi ma ya aure wanda wasu sahabbai ya aure da ashi Ruqayya ya aure da ashi Fatima ya aure da Ummu Kulthum to ya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rayu tukuna kamar da muka fara ji har gidan shi ana samun sabani kuma har irin sabani da yake tsakanin mata abokan zaman juna an samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk saboda ne saboda ya zama darasi gare ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya mu'amalance su ne da waɗannan ka'idodi yana nuna musu kauna da soyayya yana jin kansu da tausayinsu sannan yana yin haƙuri akan abubuwan da suke gaza cika mishi a matsayinsu na yan adam domin ma da za mu rike su da za mu samu zama lafiya a gidajen aurenmu wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Imam al-Bukhari ya rubuta a cikin sahihinsa sai ya je gidan ƙarshi Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha sai ya same ta ita kaɗai a gida wannan na daga cikin hanyoyin da iyaye ya kamata mu rinka ɗauka wajen samar da zama lafiya a gidajen auren yayan mu wajibi mu iyaye su rukai su rinka kai ziyara gidajen musamman matasan zamani a yanzu wanda irin tarbiyyar da muke da shi a zamani ba shi ne a da ba a da irin tarbiyyar da iyaye suka yi wa ƴaƴa ba irin shi yanzu ƴaƴan mu ke samu a wajen iyayen zamani ba haka ne ko ba haka ba na san daga cikin iyayen mu da suke a nan yanzu akwai wanda zai iya tabbatar maka da cewa matar da ya aura bai matanta ba kawai an zo an ce mishi ne an daura maka aure kuma har yau suna zaune da ni ka je wurin matashi a ce ka fi gas kuma ba wani ne ba Allah ya sa ka fahimta ma'ana ba ni tarbiyya ne ba a ta wannan da kyau ko to abin da nake cewa shine daga cikin hanyoyin da za a gyara zamantakewar auren ƴaƴan mu na yanzu shine mun iyaye mu rinka kai ziyara gidajen su amma na ga iyaye da dama an aurar da shi ga shi yaro saurayi ba cikakken hankali ita ma da ta yarinya danya an aurar da su kuma sai a kyale su sai su je su ta yaranta da wancan har a samu matsala Allah ya kiyaye da manzon Allah ya shigo gidan ya samu Fatima ya same ta a yanayi na damuwa sai lafiya ina ibnu ammiki haka annabi ma ya kira shi mana ina dan uwanki ko dan baffanki saboda annabi ya nuna irin kusanci da ke tsakanin su kada na gina ne cewa ina zauki ki ko amma dai ta bayan akwai alaka mai karfi kada ku kuskura ki musu wasa dan ne danganta da dangantaka na jini da take shi to Fatima tana bukan baki take kawai wannan na dan fita shi wani shi ne ya fushi kawai sai ya fita ni kuma ya tace fa din na ji da ta ko jama'a ku san ne wannan ƙarfin ran Allah kenan ba jama'a ku san wazalla ya tabbata sai da gaske garanti aljanna take da shi kuma ya faru sai nan sallallahu alaihi wasallam ya fahimci matsala ne irin wanda ba a rafa in da ana zauna tare ba wace ma yake zo mu zauna dole ne wanda ba yadda ka iya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa aina huwa ila yake sai ya karada wala adri ai abuwa ya fice daga gidan ban ma sai ina yaje ba dan kayyulan ma da yake a gidan yau ya ci ya fita sai annabi ya aiki dan aiki yake ka je ka duba mu ina yaje sai a tsako na zuwa wuri na farko da yake kashi ne cikin masallaci sai da Aliyu yana kwance a masallaci kaga shi kuma Aliyu da yake kushi kawai sai shiga dakin Allah mana da yau da abokai a dandali ba inda za su je su zuga shi sai dan wannan yar yayin fikakke ne na bari ta ce wanda kawai a sai su ga masallaci kuma ana fahimta ko ba za mu sallah salama sai ji yana a masallaci ko ku duba sauki kan irin da manzo Allah sai ce to shikenan shi sai ya bi shi har cikin masallacin haka ya kuto da kai kuma ku nuna wa surukanku ƙaƙan ku ne su kada ku nuna bambanci wannan na daga cikin abin da ke jawo matsaloli ita wannan tana ganin iyayenta na goyon bayanta shi kuma yana ganin suna nuna mai shi ba dan su bane sai wani shi ba iya wulakancin da zai yi duk wannan ya kamata a gyara yawa masu albarka Allah ka gyara mana manzon Allah ya taka da kafafun shi masu daraja ya bi shi har cikin masallacin inda yake kwance aka ce saboda bacci ma har zanin da ya fa ya kwance ya murgina cikin kasa kasa ya gugu a bayan shi haka sai annabi yana shafe mishi kasar yana goge mishi kasar yana cewa sai ya abtara tashi da wancan baya Aliyu da ya ji sanyin hannun manzon Allah kawai sai ya ji hankalin shi ya kwanta ya ji daɗi sai ya miƙe cikin farin ciki da murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya haɗa ka da yar uwarka kuma ne zai ji aya manzon Allah duk ma abin da ya haɗa mu ya wuce an gama yanzu ba an yi maganin matsalan ba to me kake tunanin da annabi ya ce ye tsawa zai yi to zan gani za ka ga za a samu matsala jama'a kun ta ko da haka wannan hanyar aka bi aka sulhunta matsalar ashayi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani dama ya gaya mana matakai cewa in ana samun irin waɗannan sabani a rinka zama ana tattaunawa da juna shine fa'i zuhunna ku zauna ku tattauna ko kin san abu kaza ne kike yi ba na so kuwa wala Allah ma za ki lafi ba ta sani ba ita ma wata rar zaka ga ta miki ke fuska me kai ko ma baka sani ba a kila kawai ta ji alamar kamar kana waya da wata ka ga matsalar mata ce da ko dan da rawa ta canza maka sai ka nuna mata abu ne mai sauki kamar da zunna mahallu shayar akar wakalla wani ya rubuta tambaya wata mata ce ta tashi ta yi mafarki ne cewa ya ana daura wa mijinta aure da wata shine sai ta fara fitina sai nake a to me na fitina tunda ba a zahiri ba ne ta kwanta da hanka ka bari sai an daura da gaske sai kuma sai ta fitina ma da ce amma kuma mafarki ne ta manta da shi kawai mala kaga su mata abin da bai kamata ba ne suke fushi saboda shi saboda irin tunanin su kuma an gane wannan da ke kuto kai a matsayin ka na namiji ka fahimce su a haka ka ji su a haka ko kun san wannan na daga cikin dalilin da ta sa shari'a ta halatta wa mazaje ka dan ranka yin ƙarya ƙarya dan a samu zama lafiya ko kun san haka amma fa ka je yawa eh a dan yi su sama sama haka dan sai a samu da zama lafiya ba fata fahimta da ka je da haka sai ka ce ah wannan ai wata kanwa ta ce tana kauye ne bata taba zuwa garin nan ba eh kanwan ka din ce mana amma a musulunci na ba ta gane ni sai ko dan dai a samu da zama lafiya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce ki fahimci zuwanna sai ku zauna ku tattauna ku ga wajina matsalolin daga nan sai ka ga sai a magance wani matsala ba zai sake tasowa ba insha Allah idan abin ya maimaitu Allah yake to ana iya kaiwa mataki na gaba wahduruhunna shine yaron abin da Aliyu yayi shine ka dan bata ce ka dan sha iska kai ma ka fita ka dan sha iska da an yi wannan awa daya awa biyu zaka ga duk komai zai dafa kuran zai dafa ko sai a dawo a fahimci juna idan ta kai ta kai ta kai Allah yake wahduruhunna darbun ghairu mubarrihin kamar da Annabi yake kai wani lokacin ko da kalma ba zaka iya yi duka da zai ratsa jikin mace da kalma ka zo ka gina mata wani magana da zafi ka ce yanzu ni dinnan ni ne zan fada ta wai ko dan nan na tada muryar da kai ko sai wata mata ta rikici to wannan ya ishe ta duka ya ka gare nan za ta kiyaye insha Allah jama'a fahimta ko Allah ya sa mu dace to har zuwa inda Allah ya ce idan abu ne kamari aka kasa jituwa to ai mu wa ta kira hakaman min ahlihi wa hakaman min aliya in yuri da islaha yuwaffiq Allah bainahuma ya kuma mata albarka kamar da nake ni bude fajar zan yi ba ni zan yi wa'azi ba malamai ne za su wa'azi da haka saboda yanayin lokaci za a yi wato dakata a nan insha Allah abubuwan da muka ambata Allah ya amfana da musu Allah ya ba mu zama lafiya gidajen auratayyanmu a wuri da aka yi tun da har zuwa yau ubangiji Allah ka kara albarka a cikin su waɗanda ake shiri na gaba ma Allah ka sanya albarka a cikin su Allah ka albarkaci zuriyarmu ka yi wato albarkaci ƴaƴanmu ka hada ƴaƴanmu mata da mazaje na nagari ka hada ƴaƴanmu maza da mata yi nagari Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.